Manunia. Akalshe dai shugaban majalisar dattijai yayi sallamar sakin kujerar shi a dare lokacin da aka tsaya daga cikin sabbin gwamnonin Najeriya na wani kwatance.
Babu shugaban Najeriya tun daga 1999 wanda ya sa hannu fiye da dokoki 75 a cikin shekara 8.
A kwana 100 zamu yi abin da zamu yi, amma dan kace wai a kwana 100 nayi gina kaza, na gina kaza, nayi kaza, ai ba wannan ban yarda da magana kwana 100 ba.
Sai dai ita kungiyar dattawan arewacin Najeriya ga yawa ƴan masattarin Najeriya take cewa suna da cikakken ƴancin zaben shugabannin su, saboda haka kada su bari wani ya kwace,
kada su yarda ko a tilasta su ko a san wata hanya da za a yi a ci sai shugabannin da shi shugaba Tinubu yake so su ne za su zama shugaba.
Game da maganar cire tallafin mai a Najeriya, kuwa manyan kasa da masana ne ke ci gaba da baje bayani a fayyace.
Za ka je Nijar ka sayi mai a gidan mai naira 550 ko 600 a lita, amma na bumburutu ya fi wannan na gidan man ara, saboda na bumburutu daga Najeriya ake kawo shi.
Za ka an ce ana shan lita miliyan 100 da biyu, za a zo a ce litre miliyan 60 da wani abu, saboda karin da ake akan yawan litre da ake sa, shi yasa gwamnati take ganin abin yayi mata yawa.
Waɗannan fasomin ta muka taɓo cikin tarin miliyan da za ku ji a cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin Manuniyan da ke warware batutuwan da suka rikirkice. Shiri na 121 cikin jerin shirin Manuniyan da sashin Hausa na muryar Amurka ya bashi gindin zama a hukumance. Ku dake dai kuma tun kafin aje mukamin shugabanci masarjan tarayyar Najeriya a hukumancen shugaban masarjan tarayyar Najeriya Sanata Amallo ne ya gaya wa duniya irin kokarin da suka yi lokacin da ya gana da ƴan jaridu a keɓance.
Mun samu haɗin kai a junanmu mu ƴan majalisar dattawa na wannan lokaci, kullum muna tunanin me zamu yi saboda alayar ƙasar nan tamu. Haka nan kuma mun samu fahimta tsakaninmu da su bangaren shugaban ƙasa zamanin shi tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Wannan kuma fahimta ne wanda ke mun same shi saboda kowa yana kallon ɗan uwansa da mutunci. Duk abinda muka kokarin mu yi sukan mara mana baya. Kaga misali lokacin da muka ce zamu mayar da aikin kasafin kuɗin nan mu dinga gama shi kafin kowanne wata ƙarshen Disamba. Shugaban ƙasa wannan lokacin da bakin sa yace to duk wani minista ba zai fita daga Najeriya ba har sai ya zo majalisa ya kare ko kuma ya budget defense kafin ya fita daga Najeriya. Kuma mu ma mun mara masa baya gurgurdan hali. Mun yi aiki akan dokoki fiye da 112 wanda ya sa hannu. Babu shugaban Najeriya tun daga 1999 wanda ya sa hannu fiye da dokoki 75 a cikin shekara 8. Saboda haka mu muna jin daɗin aiki da muka yi da ku ƴan jaridan mu, da kuma aiki da muka yi da bangaren shugaban ƙasa ko kuma bangaren zatasuwa.
Ba bakon abu ne, musamman ma dai a Najeriya duk lokacin da aka zabi sabuwar gwamnati akan fara kididdiga cewa wai me ta yi wa al'umma ne cikin kwanaki 100 a taƙaice. Sai dai kuma sabon gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi ya ce kaddamar da ayyuka cikin kwanaki 100 wani abu ne da ya kama da barin zance.
Wani ban yarda da maganar kwana 100 ba, dukkan mutumin da yake serious person ya san abin da yake yi. Kwana 100 ana maganar planning, ya za ka yi wancan, ya za ka yi wannan. So zancen ka ce a kwana 100 ka fito da wani abu, ban yarda da yaudara ba, bana kuma so in yaudari kowa. A kwana 100 za mu yi abin da za mu yi, amma dan ka ce wai a kwana 100 nayi gina kaza, na gina kaza, nayi kaza, ai ba wannan ban yarda da maganar kwana 100 ba. Gwamnan abin da mai gidana ne, a matsayinsa kuma na mai gidana definitely ɗan kirki zai kubawaci mai gidansa akan shawara. Saboda haka ne a kullum zan wawaice shi akan shawara, kuma shi na san mutum ne wanda yake a koyaushe yakan duba abubuwa yadda suka kamata. A wani lokacin ma kuma shi a je kai abin da ya dace, kuma in kana ba da shawara wanda yake ta yi daidai zai ce maka ya yi daidai, a je a ci gaba. Idan ya ga ku so ya ce a wani inda za a yi haka, za a yi haka. Amma mutum ne wanda ba zai taɓa insist ya ce dole ku yi kaza, dole wannan nake so ku yi ba, ba zai yi wannan ba.
Ya aka tarar da lalikan
to alhamdulillah. Allah mu dai a jihar Jigawa ita kowace jiha karancin bashi a Najeriya, kuma yana nan har yanzu ina jin min position din bai canza ba.
Sai dai kuma game da maganar zaben zakulocin shugabannin majalisar kasar da yanzu ya jawo ake ta cece ku ce. Mai magana da yawun kungiyar dattawan arewacin Najeriya Dr. Hakim Babu Ahmad ne ya ce ai haramun ne dana daurin tunkuɗe ƴan majalisar kasa zuwa zauren majalisar a karkace.
Wannan mataki da gwamnatin Tinubu ta dauka na cewa ita za ta kakaba ma ƴan majalisa shugabanninsu ba daidai bane. Na ɗaya dai majalisa tana da ƴancin kanta an nisanta ta da ɓangaren zantarwa. Na biyu kuma wakilanmu ne mu muka zaɓe su, kuma daga lokacin da muka zaɓe su muka turo su Abuja da ƴan majalisar dattawa da ƴan majalisar wakilai, amana muka ba su, sun san duk irin siyasa, duk muɗe-muɗen siyasar Najeriya. Amma ba su zo nan kuma ba kaman yara a kira su a ce musu aikin nan naku ba za ku fara ba, sai ga na ga shugaban ku can an kai wannan mukami nan, sannan ga sunan ma wanda za a yi shi. Wannan ba daidai bane. Kada su yarda ko a tilasta su ko a san wata hanya da za a yi a ce sai shugabannin da shi shugaba Tinubu yake so su ne za su zama shugaba.
Dukkansu ƴan jam'iyya ne. To baka ganin ya kamata koyaya su yi wa jam'iyya biyayya?
Ajiya jam'iyya ɗaya kike cewa fa jam'iyyoyi da yawa masu fa wakilan nan. Yanzu daidai ne a ce jam'iyya ɗaya za ta ce ma dukkan duk wakili dole sai ka bi abin da jam'iyyar APC take so. Ai kin ga bai kamata ba.
Tun bayan sanar da zare hannun gwamnatin tarayyar Najeriya akan maganar tallafin mai wasu ke ganin talakan Najeriya ya biya firgice. Sai kuma sanata Ibrahim Hassan Hadeja ya ce cire tallafin man ne mafitar da zai toshe ramin rarike dukiyar Nigerian da ake yi a sirrance.
GMD na NNPC ya mun gurfanar da shi anan. Ce mana yi man fetur din da Najeriya take dora mu wannan talafin tana shigo da shi. Daga nan har Sudan ake kaiwa. Har Sudan. Ki tsallaka Niger. Za ka je Niger ka sayi mai a gidan mai naira 550 ko 600 a lita. Amma na bumburutu ya fi wannan na gidan man a rasuwa da bumburutu daga Najeriya ake kawo. In kika tafi yanzu ki tafi DTR ki dauko wato kididdigar gidajen mai independent da suke kusa da boda, sai ki tadda daga jibiya zuwa katsina gidan mai ya fi 30, kuma gidan man nan wata kila bai taba sai da mai ba. Amma da zaki je ki bincika sai ki ga kowanne ana masa allocation na tanka 2 zuwa tanka 3, duk wannan fita ake da shi. Mu muke ba Niger, ki je ki tambaya Kamaru adadin motocin su, adadin man da suke shigo da shi, ki tambaye Niger kamar yana ce har Sudan. So da haka ai ba mu ne muke cin gaji tallafi da ake ba, kawai ƴan kasuwa ne suke cin gajiyar sa tsakani da Allah. Kuma diesel wato gas da aka cire tallafin sa saman shekara 4 da kananzir duka wayannan sun fi nasaba da hawa farashi, amma su kinga an cire su.
Sai dai kuma masana tattalin arziki din su Dr. Ismail Muhammad Ancho na kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayyar Nigeria da ke shugabancin kwamitin yaƙi da cancanci rashawa a wannan kwaleji ya ce tallafin man fa na cike da nuku-nuku da nunkufurci ne, shi yasa abubuwa suka bi suka sukurku.
Abin da ya kamata gwamnati ta yi maimakon a cire tallafin mai, farko shine ya kamata a tantance yawan litan man da ake sha a kowace rana, saboda babban matsalan da ake samu kenan. Za ka ga an ce ana shan litan miliyan 102, za a zo a ce litan miliyan 60 da wani abu, to ya kamata a tantance. Ta nan za a gane yawan tallafin da ake badawa, saboda karin da ake yi akan yawan litan da ake sha shi yasa gwamnati take ganin abin yayi mata yawa. Na biyu, ya kamata a ga cewa nawa yawan kuɗin da za a tara daga farkon shekara zuwa ƙarshen shekara sanadiyyar cire tallafin nan. Sai a duba bangarorin da ya zama yayi mutane illa, misali a ce wannan cire tallafin zai shafi rayuwar mutane ta bangaren lafiyar su, saboda zai shafi farashi na maganin asibiti, zai shafi farashi na maganin abinci, zai shafi farashi na maganin muhalli da sauransu. To in har an yi, to sai a ga to wannan irin tallafi za a bada ta wadannan duka bangarorin da zai shafi al'umma gaba daya, saboda an zabi gwamnati ana ganin al'umma suna canza su samu sauki, sai kasance an saki bujirwa da wannan al'amarin. Ko da gwamnati tana da hujjanta, to amma hakikatan aka duba za a ga al'umma za su shiga cikin wani hali na wahala.
Menene ra'ayinka game da dagewar da wasu ke cewa ko da za a sha azabar ya zama dole a tafi haka?
Ne ban yarda da haka ba, saboda kenan idan gwamnati ba za ta iya ba al'umma kenan sune za su dauki nauyi. Ai idan ana maganar cewa ana fita da mai din waɗansu kasashe na makwabta, muna da jami'an da ya kamata su hana wannan. Idan ana ce akwai waɗansu al'umma ne ko waɗansu ka ba, gwamnati ya kamata ta kafa hanyoyi ta yadda za a binciko waɗanne mutane ne don ta yi maganin su, sannan kuma a tabbatar da cewa matatun mu suna aiki. Ko da ba za a sayar da shi da arha ba, amma zai zama maimakon a fitar da danyen man kasashen waje sai zama na cikin gida ne ake fitar da shi, ta yadda ƙasa za ta dinga samun kuɗaɗen kasashen waje, wannan zai sa darajar naira ya farfado, sannan kuma tattalin arzikin ƙasa din ya farfado shi ma.
To duka iyaka batutuwan za mu yi baje muku kina a cikin shirin manuniya na wannan mako, sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da fanyi ko cewa kwanakin da aka kebe musu fasuna ƙara zanzarewa, saboda haka ya zama wajibi su jajirce. Domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 1449 ne ga dukkanin masu madafun ikon su yi sallamar sakin kujerun da burin su kullun shi ne su zarce. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tattaro miliyan da kuke ji a cikin wannan shiri, musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin Jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muliyoyin da su ne wannan shiri ya yi fice. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.